daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. Za ku iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Barkamu da warhaka. Aminu Buhari Aunace tare da Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin 4 ga watan Fabrairu shekara 2019 muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya.
To kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da Denmark a yau Litinin sun bayyana amincewar su ga shugaban in adawar Venezuela a matsayin shugaban kasa mai riko. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun in adawar Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya. Kana kungiyar Al-Shabab mai zafin kishin Islama wato ta dauki alhakin kai wasu harare guda biyu a Somalia a yau Litinin.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ci cewa an gudanar da tarukan zaman lafiya kan sha'anin tsaro a kasar Niger.
Aika da muka sheda a wayansu kasashe wannan ya tada mun hankali.
Za ku kuma ji cewa hukumar nan da ke kula da 'yan sanda a Najeriya ta nemi gwamnati ta baiwa 'yan sanda kulawa domin a yi zaɓe cikin lumana.
A kasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da 'yan sanda guda 400 to ya za su yi kuma 'yan sandan ma da suke nan ya kamata a ce training din da ake ba su ya fi haka.
Sannan kuma a Jamhuriyar Niger, hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa ta sanar cewa jama'ar Niger na buƙatar talafin gaggawa a bana. Sannan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Na cikakkun labaran da karatu Baba Yakubu Makeri. Kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau Litinin sun bayyana amincewar su ga shugaban 'yan adawar Venezuela a matsayin shugaban kasa mai riko. Kasashen na Turai sun suna buƙatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaɓen shugaban kasa nan ba daɗewa ba domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da matsalolin kayan taimako. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa Nicolas Maduro bai bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa tsakanin kwanaki 8 da doka ta gindaya ba. Ya ce a don haka Burtaniya da ƙawayenta da Turai sun amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa bisa tsarin doka har kafin a gudanar da zaɓen gaskiya. Ya ce yana fatar wannan matakin zai kai ga kawo ƙarshen buƙatar kayan taimakon. Prime Minister Spain ya faɗa a yau Litinin a birnin Madrid cewa suna aiki ne domin maido da cikakken tsarin demokradiyya a Venezuela. A wani jawabi da talabijin na harshen Spanish a jiya Lahadi, Maduro ya ce ba za su amince da wa'adi da wani zai gindaya musu ba. Ya ce tamkar ni ne nake baiwa tarayyar Turai kwanaki 7 su amince da kafa kasar Catalonia, in ba haka ba zan dau mataki. Ya ce ba a siyasar kasa da kasa wato bisa sharadi da wani ya gindaya. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun 'yan adawar Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki 2 wanda zai fara a gobe Talata, amma jami'an Kabul ba za su halarci taron ba. Wannan matsala da take cinyewa a fadar masu suka tana tabbatar da rarraban kawunar da ake fama da ita a siyasar Afghanistan, kuma hakan zai kara raunana gwamnatin shugaba Ashraf Ghani ta National Unity. wannan gadawar ta bangarori da Afghanistan suke yi wanda ake cewa zai kawo zaman lafiya da za a gudanar a Rasha tana zuwa ne wuni guda bayan da Amurka ta ce ana samun gagarumar nasara a tattaunawar ta da kungiyar Taliban ko da yake a wannan tattaunawar ma babu gwamnatin Afghanistan a ciki Taliban ta ki yin wata tattaunawa da gwamnatin shugaba Ghani wacce take bata lakabi da yar amshin shatan Amurka Kungiyar Al-Shabaab mai zafin kishin addinin Islama ta dauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a Somalia a yau Litinin. Kungiyar ƴan ta'addan ta ce wani dan bindigan kungiyar ne ya harbe wani manaja wata tashar jirgin ruwa mallakar kasar Dubai a yankin Portland na Somalia mai kusancin gashin kansa da wasu mutane uku da kuma aka jikata sanadiyan wannan harin da aka kai. Wani jami'in tsaro a yankin Muhammad Dahir ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa wani dan bindiga ya harbe Paul Anthony Formosa har lahira shine manajan wani aikin gine-gine da kamfanin DP World ke yi a tashar jirgin ruwan aka kashe shi kuma nan take jami'an tsaro suka harbe dan bindigan da ya kai harin har lahira Mai magana da yawun ayyukan rundunar Al-Shabaab Abdul Aziz Abu Musab ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa su ne suka kai wannan harin ya kuma ce sun gargadi manajan amma sai yayi watsi da su Musab ya ƙara da cewa ba bisa ka'ida ba Paul ya shigo Somalia Ana sha waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ta ce ta taimaka wurin koran wani ayyarin motoci 40 da suke kokarin shiga arewacin Chadi daga kasar Libya. Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau Litinin yace Faransa ta yi amfani da jiragen yaki na Mirage 2000 ta kaddamar da farmaki akan ayyarin motocin yan bindigar a jiya Lahadi. Farmakin da sojojin suka kai martani ne ga bukatar hukumomin Chadi domin taimakawa wurin dakile ayyukan yan ta'addan da kuma koransu daga yankin. Sai dai nan da nan babu wani bayani akan daukar alhakin kai wannan harin daga Libya. Daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa a nan Amurka da ake kira New England Patriots ta yi galaba akan abokiyar karawanta ta Los Angeles Rams da ci 13-3 a babban gasar kwallon kafa ta kasar da ake kira Super Bowl a turanci a jiya Lahadi a birnin Atlanta lamarin da ya kai ga wato kungiyar daukar kambin hukumar kwallon kafa ta Amurka sau uku a cikin shekaru biyar ga captain Patriots Tom Brady ya ce wannan nasara ita ce ta shida a wannan wasan Super Bowl abinda ya kara masa nasarori shahararren dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya ce yana yiwa wato ya ce yana yiwa ya ritaya a wannan wasa ya bayan ya samu ko kuma yayi wasa na cikin 19 a gasar wasannin hukumar kwallon kafa wato kwallo ta Amurka kenan kuma ya faɗa cewa jim kadan bayan da za a yi sai yayi kokari ya tabbatar da garin cewa kofin da suka dauka cikin wannan lokaci tasiri
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Jamhuriyar Niger an gudanar da tarukan gangami akan sha'anin tsaro da ministan cikin gida na Niger Bazoum Muhammad ya jagoranta a cikin gundumar birnin Kwani da suka danganci tsaro bayan an ga waɗansu mutane suna yawo akan iyakar Niger da Nigeria da ake zaton ƴan ta'addan kasar Mali ne ga rahoton Haruna Mamman Bako
Ministan kafa mai kula da tsaro da kananan hukumomi da al'adu da addinai cewa da Bazoum Muhammad ya jagoranci tarukan gangami a garuruwan Alela, Bazaga, Tsarnawa da birnin Kwani bayan da waɗansu mutane da ake zaton ƴan ta'adda ne daga kasar Mali suka bayyana a gundumar birnin Kwani tare da haifar da fargaba wa zukatan al'ummar wannan yankin
Lalle yau da makoni mun lura da cewa a wannan yankin da tsakanin mu da Nigeria musamman wajen yayya da wajen mun tsaka mun gano cewa akwai mutane wanda ba saba ganin su ba suke yunkuri su yi irin aika aika da muka sheda a wayansu kasashe wannan ya tada mu hankali
shi ko mai martaba sarkin birnin Kwani godiya yayi game da kokarin da hukumomin kasar ke yi domin baiwa mutanen wannan gundumar kariya
ka to dede lokacin da muke bukata na tsaro da cikin kauyen mu da birnin mu saboda akwai yan ta'adda akwai bare yan hoshi da makami akwai bare na sata motoci akwai bare na gidaje abu kashi kashi mun sa ana kokari dama akwai patrulli na komin komin akwai patrulli na department sai kare jiya nan ba a dade ba kun karo muna police 70 daga maradi su zo su kama muna aikin nan mun gode
taron gangamin birnin Kwani ya wakana ne tare da halartar gwamnan jihar Tawa da magatakardansa da magashin nan gari na gundumar birnin Kwani da ƴan majalisun dokoki na ƙasa da ke wakiltar birnin Kwani da al'umma mai tarin yawa ministan ya bada sanarwar girka barkin ɗan sanda a iyakar Niger da Nigeria ta birnin Kwani tare da ƙara yawan ɗan sanda dake aiki a garin birnin Kwani yanzu haka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
tunanin mutum kamar nan ribar rayuwar zaman duniya zama
a gaida da Haruna Mamman Bako to idan muka leka Nigeria kuma a jihar Kaduna hukumar da ke kula da harkokin ƴan sanda ta nemi gwamnati da ta nemi da ta bai wa ƴan sanda kulawa domin samar da tsaro a kasar Isa Lawal Ikara yana dauke da cikakken bayani
ganin yadda tsaro ke tsami a wasu sassan Nigeria ya sa hukumar nan ta kula da harkokin ƴan sanda a Nigeria ta ce idan ana son magance matsalar tsaro a cikin gida to akwai bukatar gwamnati ta baiwa ƴan sanda kulawa fiye da sojoji komishiniya a hukumar ta kula da ƴan sanda a Nigeria Hajiya Naja'at Muhammad ce ta nuna wannan bukata a lokacin wani taron masu ruwar tsaki akan tsaro a jihar Kaduna
ni ina daya daga cikin waɗanda na fi bugar ƴan sanda amma yanzu da na shigo cikin commission naga halin da suke ciki a ƙasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da ƴan sanda guda 400 to ya za su kuma ƴan sandan ma da suke nan in ka duba irin training din da suke ya kamata a ce training din da ake ba su yafi haka ya kamata kuma gwamnatin tarayya ta fi inganta police fiye da soja dan ba aikin soja bane tsaron cikin gida shi sa har yanzu suka kasa yin abin da za su yi da Boko Haram aikin ƴan sanda ne dan ƴan sanda suna da kuma fuskoki iri-iri akwai na fararen kaya akwai kuma waɗanda suke cikin uniform to idan ba ka kyautata musu ba idan ba ka karfafa su ba idan ba ka karo yawan su ba kamar yanda yanzu shugaban kasa ya mana alƙawarin zai yi cewa duk shekara a dauki mutum 30,000 to amma ita kuma gwamnati da kanta dole ta dauki kudin da take bata akan sojoji ta zuba shi akan ƴan sanda
sai dai kuma su ma jami'an ƴan sandan ba su tsira ba domin Hajiya Naja'at Muhammad ta ce dole ne ta yi musu gargadi
ina so in jawo hankalin police da kada su yadda a ce su ne suke kare ƴan daba waɗanda suke halaka al'umma saboda idan ma babu mutanen to menene amfanin shugabanci menene amfanin mulki dama mulki ana neman sa ne dan a kyautata wa jama'a to idan masu mulki ba su kyautata wa jama'a ba kuma akai amfani da masu kare jama'a aka dinka kassara jama'a to mu ba za mu yadda ba Allah ba zai bari ba kuma za a kashe mana kasa
Malam Abdulrahman Ahmad shine commissioner ƴan sandan jihar Kaduna kuma yana wurin wannan taro
we are going to give a level playing ground for each and every political party for each and every candidate
yace zamu baiwa dukkanin jam'iyyu da ƴan takara damar gudanar da harkokin su su kuma masu zabe zamu ba su kariya don kada ƙur'an su ba tare da tsangwama ba
any molestation
to ko me ra'ayin wasu daga cikin mahalarta wannan taro musamman dai game da zaben shekarar da muka shigo Rabaran Joseph Hayab na cikin waɗanda suka yi jawabin jawo hankali.
Goye bayan wani zage police ko yace mutuncin police a kauyensu ko a angonsu ba a mutunta su a karfafa aiki tare da su. Amma in police ya wuce gona da iri a angonku to ka gaya mana mu akwai inda za mu yi karin shi sai mu gan ko za a doke mataki ko kuma ba za a doke mataki wannan ne za mu sani abubuwan da mun ji a nan gaskiya ne ko yaudara ne. Yanzu at least muna da kwanaki kaɗan kamin zabe za mu yi amfani da sakon da mun ji a nan wayar da kan al'umma mu gaya musu ga abin da hukumar ƴan sanda sun ce mu yi mu kuma yi tare da mai a gama zaben nan lafiya
zargin da wasu ƴan ƙasa ke yi wa jami'an ƴan sanda na shiga siyasa dumu-dumu a lokacin zabe na daga cikin dalilan da yasa hukumar ƴan sandan Najeriya ke zagaye ta da ga ƴan Najeriya cewa za su iya kai ƙara duk wani ɗan sanda da aka ga ya shiga siyasa ta hanyar ɗaukan sunan shi da lambar shi a aikin hukumar don ta ɗauki mataki. Tusa dai fa wasu na ganin anya ƴan ƙasa za su iya amsa wannan tayi na hukumar kula da ƴan sandan Najeriya a lokacin zabe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa Lawal Ikara kenan. Wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa na OSHA ya sanar cewa kashi 10 daga cikin 100 na jama'ar Jamhuriyar Nijar na buƙatar tallafin gaggawa a bana sakamakon ƙarancin abincin da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan wannan ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron shekara-shekara na haɗin gwiwar hukumomin Jamhuriyar Nijar da jakadun manyan ƙasashe a minnan wannan ƙasa da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne ya sanar cewa mutane miliyan 2,300 ne ke buƙatar agajin gaggawa a shekarar nan ta 2019 waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayin ƙarancin abinci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Lamarin da bayanai ke nunin ya fi shafar mata da yara ƙanana. Da take gabatar da wannan rahoto a gaban waɗannan jami'ai, wakilar hukumar OCHA a Niger, Madame Fatimatu Bint Jibo, ta bayyana cewa
la présentation qui va suivre estime en 2019 environ 2,3 millions de personnes dans un besoin d'assistance, soit environ 10% de la population du pays.
Kashi 10 daga cikin 100 na jama'ar Nijar ne ya kamata a tallafawa a fannonin da ke buƙatar agajin gaggawa a bana, wato mutane miliyan 2,300. Saboda haka miliyan 383 na dalar Amurka ne ake buƙata domin fuskantar wannan ƙalubale da a fili ake gane ya ƙaru akan wanda aka fuskanta a bara. Yankunan Tilaberi da Difa da Tawane abin ya fi kamari sakamakon harharen ta'addancin da suka tilastawa jama'a ƙaura daga matsugunan su. Kuma muddin ba a hanzarta tallafawa jama'ar yankunan da shigarsu ke da matukar hadari ba, to kam dimbin bayan Allah za su dandana kuɗa, in ji wannan rahoto.
$383 million pour cette année contre $338 million l'année dernière.
Bayanai sun yi nuni da cewa kashi 52 daga cikin 100 na kuɗaɗen da aka yi hasashen samu ne suka shiga hannun hukumar ta OCHA domin agajin gaggawa a shekarar da ta gabata. Amma a cewar ministan ayyukan jin kai na Nijar Alhaji Lawan Magaji, gwamnatin wannan ƙasa na da ƙwarin gwiwar da ke nunin a wannan jikon masu hannu da shuni za su yunkura fiye da bara.
Masu hannu da shuni da suke ba su gudunmawa ai za su gani a tele, za su gani a radio, za su shigo ina. Kenan daga yau su an ba su falalar da za su je ce to an ba mu izini wannan miliyan 2 da kace na dalar Amurka za ka ba ni kana iya ka kawo shi yanzu. Kai ma kana iya ka kawo shi yanzu. Kenan ya za a yi bana a samu tun da wuri a kawo ƙarfi mu gama ƙarfi da ƙarfi. Da su da mu da su ya zamanto a samu biyan bukata na 100% gurin mu ne wannan.
Daga cikin mutane miliyan 2,300 da aka kesa cewa suna cikin hali na bukatar tallafi, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai OCHA ta dauki alkawalin tallafawa mutane miliyan 1,600, yayin da ɗaya bangare gwamnatin ta Nijar ke cewa ta shirya nata tsarin fasalin domin agazawa mabukata a bana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 19. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Dan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari Jafar Ahmad.
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta kirkiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓuwa a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
Federal Ministry of Labor na detected akwai certificate ɗin da suke basuwa mai daraja ta uku, daraja ta biyu da daraja ta ɗaya. To kuma bayan sun ƙare wannan mun ka tabbatar sun ƙare za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannu da suka koya, ko na tailor ne, ko na welder ne, ko na carpenter ne da dai sauransu. To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makaranta. To sai muka fara adult education na yaƙi da jafinci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su ƙare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta ba da dama cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu. So a shekai nan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki abun nan nashi karatu. To sai muka fito da wannan tsari haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na degree. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na degree na farko, akwai wanda ke degree da degree mutum ɗaya.
Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin ƙungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka 20,000. Shugaban hukumar kula da gidajen yari Jafar Ahmed ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka 20,000 da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ba abin da ya cancanta gare mu, abin da muka yi deciding da mu hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina Carton Hall Santa Mukirashi UNESCO Confucius Center for Literacy, saboda aini ayi karatu a ciki, wada na jami'a, wada na secondary school, wada na ko adult education, ya zama dai center ce inda ake koyon ilimi na zamani.
Wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda a da suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa?
Alhamdulillah ba ni da statistics a nan, amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a, kuma suna sana'a kuma wasunsu har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki. Gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma jama'a da ita ƙasar gabaɗaya baki ɗaya su mun yi tasiri.
Wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har a lokacin ana kyamar su. To kuna sane da wannan? In kuna sane din akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka?
Muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari, bayan iyalan su, bayan abokan su da al'umma dai ba gaba daya suna kyamar su. To hukumar gidan yari tana kira, ko kira din ne zamu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halin su bane ko kuma ba halin su ya gyaru bane, su gwada su gani kafin su kyamace su. Amma kyama din tana iya sa shi wanda aka kyamata ya sake dawowa gidan yari, saboda in ya je gidansu, ya je ga abokansa, ya je ga sauran jama'a duka aka kishi, ta bai da wani abin da ya rage masa illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata, in fade ne ya taba yi sai ya koma ga fade. So ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu, in har za mu iya samu waɗanda za su ƙare digiri, in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun ƙare digiri na biyu, in har za mu samu waɗanda suka ƙare digiri na uku, domin sa akwai gyaran hali, because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali. Yani duk wanda ya kai ga wannan din lallai ka tabbatar da cewa ya zama mai gararren hali. So ya kamata mutane su yi la'akari da wannan, su karɓe su hannu biyu, su kuma ba za su ƙyamanci su ba, ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yari ba na cewa ta kasa, because al'umma ce ta kasa. in har sun fito sun gyaru mutun ya fito da degree ne yana aikin shi kuma ana kyamatar sa to al'umma ce ta kasa ba hukuma gidan yari ba so al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu na cewa kada su kyamanci waɗanda duk suka fito daga gidan yari
Adeyin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri.
I was only person who graduated in 2015.
Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015. Hanna ya digiri na biyu a shekara 2017. Yanzu ina digiri na uku.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da bakon namu shugaban gidajen yari na Najeriya, Jafar Ahmad, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Yusuf Aliyu Harande kenan da shirin sa na ilimi. Yanzu sai ka dan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Gingir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa Salam VOA Hausa. Kaddamar da aikin neman man fetur a kogin Kalmoni dake karamar hukumar Alkhairi a jihar Bauchi da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin yabawa ne matuka fatan mu Allah ya sa haƙan ta cimma ruwa sakon mu na gaba a yau ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau inda yake cewa hakika mu kam al'ummar jihar Zamfara tashin hankali da barayin shanu suka jefa mu a ciki domin kuwa shekarar bana zamu iya fuskantar matsalar abinci a karkara da birane abun sai dai addu'a kawai da neman dauki ga mahukuntar tarayya baki daya sai sako na gaba inda ya fito daga Bello Ishaku jihar Gombe inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya muna yabawa da kuma jinjinawa gwamnatin shugaba Buhari dangane da kaddamar da fara hakar danyen man fetur da iskar gas a jihar Bauchi fatan mu Allah ya sa a cimma gagarumin nasara a wannan aikin na harkar danyen man fetur sai sako na gaba ya fito ne daga Buhari Yahaya Inguru jihar Bauchi inda yake cewa hakika yau take ranar cutar kansa ta duniya dan haka Allah ya kawo mana karshen wannan cuta a duniya da kasar mu baki daya amin
yanzu kuma sai labarai a takaice
kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau litinin sun bayyana amincewar su ga shugaban adawa Venezuela a matsayin shugaban kasa mai riko kasashen da Turai suna buƙatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaben shugaban kasa nan ba dadewa ba domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da kuma matsalolin kayan taimako Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya dora a shafinsa na Twitter cewa Nicolas Maduro bai bayyana sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin kwanaki 8 da doka ta gidaya ba yace a don haka ne Burtaniya da kawayenta na Turai suka amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasa bisa doka kafin a gudanar da zabe na gaskiya Kungiyar Al-Shabab mai zafin kishin addinin Islama ta dauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a Somalia a yau litinin kungiyar ƴan ta'addan ta ce wani dan kunar bakin wake na kungiyar ne ya harbi manager kuma ya kashe shi a tashar jirgin ruwa mallakar kasar Dubai a yankin Portland na Somalia
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta hada shirin sai injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley Amina Buhari auna ke cewa sai mun hadu insha Allah a shirin mu na dare kada ku yi nisa muna nan tafe da shirin yau da gobe shirin matasa